بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 15 ga watan biyu watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 wanda yazo daidai da 9 ga watan 8 a Gregorian calendar 2025 wannan shine kasa din mu na 10 daga cikin jeren jeren karatu suka littafin المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد لتاب عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عليه رحمة الله المتتابعة إذن جمار مسلمي بس من تاب بنا نأتم باب ذكر بعض دلائل هذه الأقسام باب الذي مغنى أكان أنبتا وسد لي سكينون إلهم وأنا كشكشن توحيدي kuma in ban manta ba mun yi magana akan kashi na farko shine tauhidur rububiyya ko za mu tashi akan kashi na biyu shine tauhidul uluhiyya haka ne malam yace wa min adillati tauhidul uluhiyya yana daga cikin dalilai da suke nuna wato tauhidin kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta qauluhu ta'ala qaulullahi tabaraka wa ta'ala shine fadin Allah mai albarka da daukaka da Allah yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ko dangin yabo duka ya tabbata ga Allah ubangijin halittu to a ina muka samu maganar tauhidul uluhiyya a cikin kalmar alhamdulillah malam sai ce li anna allahu wannan kalmar ta allahu da ta zo cikin alhamdulillah ana nufin al ma'aluhu to shi kuwa ma'anar al ma'aluhu al-ma'abudu abun bautawa na fata an fahimta wato kenan sai ya zama godiya da yabo sun tabbata ga abun bauta shine waye shine Allah to kaga daga nan zamu gane ba wanda ya cancanta abautawa sai Allah ba kuma wanda ya cancanci bauta sai shi duk wanda aka bautawa aikin banza aka yi in ba Allah aka bautawa ba ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل حكم الباطل دك يا زو للي وانا يانونا من الله شيني أبن بوتا شي كأي كما شيني الله قسيا دا أكي بوتاوا دك وانا دا أكي كرا هو أكي بوتاوا هو أكي صرف وتا إبادة هو تقبى دم أبوتا مسا تونا أيكم بنزا أكي wa qawluhu da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala har ilau yake cewa iyyaka na'budu ya Allah gare ka kadai muke bauta wa iyyaka nasta'in kuma gare ka kadai muke neman gudunmawa da agaji gare ka kadai muke bauta kuma gare ka kadai muke neman agaji ina fata an fahimci magana gare ka kadai muke bauta kuma gare ka kadai muke neman gudunmawa da agaji kaga iyaka wato harfi ne da yake takaita abu akan wani abu, ma'ana shi yasa ma ba a ce na'budu iyaka ba, domin da an ce na'budu iyaka to da zai iya daukar bayan kai din muna iya bautawa wani, amma sai aka fara da kalmar iyaka, kai kadai Allah, iya gare ka kadai na'budu muke yin bauta. Kaga wannan shi ma ya nuna wato wanda ake bautawa dai kuma wanda ya cancanta da a bauta masa shine waye, shine Allah. Wa iyaka sa'annan iyakai kadai ne nasta'inu muke neman ainihin wato agadi da gudunmawa da taimako. Ina fata an fahimci magana. To al-isti'ana neman taimakon Allah ko neman taimako, la yazuzu li ahadin la tazuzu al-isti'ana illa lillah aw illa min Allah, ba a neman gudunmawa ko taimako in ba a ainihin wato gurin Allah ba. To amma shi neman taimako kashi biyu ne, akwai neman taimako da ɗan adam na iya yi a wato damar da Ubangiji ya bashi a matsayinsa na mutum zai iya yi maka, akwai kuma nau'in neman taimakon da ba wanda ke yinsa sai waye, sai Allah. To a babin neman taimako a irin abin da ɗan adam ke iya yi, kana neman taimako a gurin shi kuma baka da matsala, kuma tauhidinka bai rushe ba. An gane magana da kyau ku? Kana iya neman taimakonsa a wannan abin da zai iya yi, kuma in ka nema baka ɓata tauhidinka ba, kuma aqidarka ba ta rushe ba, kuma baka saba wa Allah ba, kuma baka yi shirka ba. Shine kamar mutum ya ce wa na taimaka dan abincin nan dan tsakura min nima dan ce yunwa nake ji da Allah taimake ni mana, wani yau na tashi ba da ko kwandala da Allah dan taimake ni ka ban 1000 ko 2500 ko 10,000, wani wallahi wannan kayan ya min nauyi ba zan iya dorawa ba, da Allah taimaka ka taimaka min ka taya ni mu dora akan wulbaro ko mu dora akan abin nan nafi ko mu dora akan wani abu dai daga cikin abubuwa. Ina fata an fahimta. To duk abin da zaka nemi taimako fatenin wannan, to wannan in kai baka yi kuskure ba kuma baka saba wa aqida da tauhidi ba, kana nan akan daidai. An gane magana da kyau ko? Wannan kamma Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da a dinga samu a tsakankanin mutane, yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, ku dinga taimakon junanku 'alal birri akan abin da ya zama aiki ne na nagarta, aiki ne da Allah yake so, aiki ne da Allah ya yarda da shi. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, kar ku taimaki junanku akan sabo da kuma ketare iyaka. Misali, zaka iya neman agadin mutum ya baka kuɗi ka sai abinci, kuma idan ka nema ya baka da kai da shi ba ku yi kuskure ba, amma ba za ka iya neman mutum ya baka kuɗi ka sayi giya ka sha ba, in kuma ka nema kuma ya baka da kai da shi duka kun yi menene? Kun saba wa Allah. Ina fata an gane. Shine wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. To sai kalan neman taimako na biyu wanda shine bai halatta ka nema a gurin dan adam, sai a gurin Allah. Misali ba ka da lafiya ka ce wane ya za a in samu lafiya, a ya za a ka samu lafiya, ka roki Allah mana ya baka lafiya. Dan adam yana bada lafiya ne ko yana taimakawa mutum wajen samun lafiya? Sai dai ya baka magani ko ya baka shawara cewa ka sha kaza ko ka jika kaza ko ka afa kaza. Ina fata an fahimta. In an sha aka yi dace Allah na iya bada lafiya. Ko ba ka da haihuwa ka ce wane ya zan samu haihuwa, ko baka da kuɗi ya za a yi ne kuɗi wani, ka ce ai Allah ne ke ba da kuɗi, ai dan adam baya ba wani kuɗi, Allah ne ke bayarwa, ka yi riko da sababi sannan ka jira Allah ya azurta ka. Ina fata an fahimta. Ko kuma gona ta daga ta ki yabanya, wani ya za a yi gona ka ta yabanya, ka ce a ka roki Allah ya sa ta yabanya. Ba wanda ke sa gona ta yabanya sai waye? Sai Allah. Yasa kana iya sa taki kuma ta kin yabanya, saboda ba takin ne yake bata yabanya ba, Allah ne yake bata. Kuma kana iya barin ta baka sa takin ba kuma tayi, ko ba haka bane? Duka wannan aiki ne na Ubangiji subhanahu wata'ala. to dan haka sai kai riko da sababi sannan kuma sai ka jira hukuncin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shine yake cewa zaka a iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qawluhu da kuma fadin Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ya ku mutane gaba daya Allah yace ku bautawa Ubangijinku mahaliccinku. Alladhi khalaqakum, wanda ya halicce ku, walladhina min qablikum, kuma ya halicce wadanda suka zo kafin ku. Mu dinnan da kuke gani a doran kasa ba mu ne farkon halitta ba. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wala adri ma yuf'alu bi wala bikum, kace musu ba ni ne farko cikin manzanni ba, kuma ban san ya za a yi da ni ba idan kiyama ta tashi, kuma ban san ya za a yi da ku ba. Mu dai mun sani idan muka bi Allah muka yi addini za mu shiga aljanna, sauran abubuwa da zai faru kuma ya aljannar take ya kaza ya kaza, ni ma ban sani ba kuma baku sani ba. Ina fata an gane. Saboda haka ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ubudu rabbakum, ku bauta wa mahaliccinku Ubangijinku. Allazi khalaqakum, wanda ya halicce ku, walladhina min qablikum, kuma ya halicci waɗanda suka zo kafin ku, da ku da wanda suka zo kafin ku duka Ubangijinku ɗaya ne, mahaliccinku guda ɗaya ne. La'allakum tattaquna, in kuka yi haka to za ku zama cikakkun masu tsoron Allah. Kaga wannan shine dalilin da yasa subhanahu wa ta'ala yace a bauta masa, domin shi yayi halitta, shi ya mallaki halitta, kuma shi yake jujjuya halitta. Kaga a cikin wannan ayar akwai tauhidul uluhiyya, shine ubudu rabbakum, ku bauta wa Ubangijinku. Akwai kuma tauhidu ar-rububiyya, shine alladhi khalaqakum, wanda ya halitta ku, walladhina min qablikum, kuma ya halitta wanda suka zo kafin ku. Waye halitta? Allah. Akwai kuma tauhidul asma'i was sifat, shine rabbukum, Ubangijinku. Ar-rabbu, wa ake nufi da ar-rabbu? Sunan Allah ne ko? Yawwa. Saboda haka duka tauhidin gaba ɗaya sun fito a wannan. Sai Allah ya faɗa a kan gaban ayar, sai Allah bai ja'ala lakum al-ardha firashan was sama'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna. Allah ya kawo wasu dalilai da suke nuna wanda bai maka wannan ba bai cancanci bauta ba. Allah ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan, Allah shine ya sanya muku ƙasa ta zama kal firashi, kamar shimfiɗi a doran ƙasa kuke taka ta, ba ta rugujewa, ba ta rushewa, ba ta tsagewa, duk da nauyacen da kuke dora mata. Wassama'a bina'an, ya sanya muku sama ta zama kamar rumfa, kamar wani gini gata nan a sama gare ku a burgushinku. Kuma duk da kasancewarta a haka, ba abin da yake samunta, duk ruguji, duk hadiri, duk bama-bamai, duk rugujin jirgi a sama, duk abin da za a yi gata nan ko gezo, ba ta motsawa, balantana ta rorawa. Ina fata an fahimci magana. Yawwa. To saboda haka wannan sama gata nan a sab'a samawatin tibaqa, wato sammai guda bakwai, rufi bayan rufi, liɓi bayan liɓi, har guda bakwai. Wa qawluhu, da kuma faɗin Allah yake cewa fa'budullaha mukhlishan lahud-din, ku bauta wa Allah kuna masu tsantsanta addini gare shi, kuna masu tsantsanta addini gare shi. Mukhlishan lahud-din, wato ku bauta wa Allah kuna yi dan Allah, kuma tsakaninku da Allah, dan ku yi yardar Allah, kuma tsakaninku da shi Allah ne. Ala, ku saurara, lillahi dinul khalis, tataccen addini, wankacce, wanda babu hayaniya da shirɓagiya a cikinsa, wannan addinin nawaye ne? Na Allah ne. Ala lillahi dinul khalis. Wallazina takhadhu min dunihi, waɗanda suka riƙe kuma koma bayan Allah suna bauta musu, suna cewa ma na abuduhum, ba muna bauta musu ba ne don su ne mahalittunmu ko mahalittanmu, illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa, muna bauta musu ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah. yasa in ba ku manta ba satin da ya wuce na faɗa muku mallan ya kawo mana cewa duk kafiri ya yarda wanda ke bautawa ba shine asalin Allah ba asali akwai Allah mahalicci kuma abun bauta dan haka duk da yana bautawa wancan jakin ko yana bautawa wancan saniyar ko yana bautawa wancan beran ko yana bautawa wancan macijin shu'urinsa wato abinda ke zuciyarsa yana jin lalle akwai wani Allah koma bayan wannan da yake bautawa haka ne mun karanta ana har muka kawo cewa da wani bala'i zai same shi maimakon ya kira sunan wannan abin da yake bauta sai ka je yana cewa wayyo Allah har ya ma da hina sa shi kadai ya ce Allah to kaga anan Allah ya tabbatar mana da wannan maganar da muka faɗa cewa kafirai suna faɗa game da abubuwan da suke bautawa cewa ma na abuduhum ba muna bauta musu bane dan saboda su suka tantance bauta a'a illa liqarribuna ila Allah zulfa dan su kusantar da mu zuwa ga Allah ne dan mu samu rahamashi wato sun yi wa Allah mummunar fahimta menene mummunar fahimtar shine sun dauka cewa shi Allah ba a zuwa gurin sa direct sai an bi ta hannun wani shi kuma Allah so yake in zaka kwarma kira kira shi in zaka roƙa roƙe shi in zaka yi ibada kai tsaye kira sunan sa kar ka yadda ka sarrafa wata gaba ko wani abu na ibada zuwa ga wani kana nufin waye wai kake yi wa to Allah bai yadda da wannan ba shine ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa yasa a can gaba ayar sai Allah ya ce inna Allaha yahkumu bainahum Allah zai musu hukunci tsakanin su da suke bautawa din da kuma wanda ake bautawa Allah sai yayi hukunci tsakanin su ina fata an fahimta lalle Allah zai yi hukunci ba zai bar wannan magana ta wuce a banza ba bima hum fihi yakhtalifuna cikin abin da suka kasance suna sabani a kansa inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar Allah baya shiryar da mutumin da ya zamanto cikakken makaryaci ne kuma cikakken mai nuna kafirtansa zuwa ga Allah ne ba ana nufin duk mai ƙarya ko duk kafiri ba zai shiryu ba a duk mutumin da ya kauce wa Allah ko ya kauce wa shiriya da ganganci to wallahi ba zai taba shiryuwa ba waɗanda Allah ke shiryarwa domin za ku ga abin kamar akwai tufka da warwara daga Allah ya magana sai ta inna Allah la yahdi alqawmal zalimina inna Allah la yahdi alqawmal fasiqina inna Allah la yahdi man huwa musrifun murta ko to sai kuma kaga ga wani makagaci ya shiryu sai kaga ga wani kafiri ya shiryu sai kaga ga wani kaza ya shiryu to meye ma'anar waɗannan ayoyin sai malamai suka ce abinda Allah ke nufi shine duk mutumin da dagangan ya kafirce wa Allah dagangan ba wai rashin ganewa bane yasa yake aikin barna a ya san babu kyau ya san haramun ne ya san wannan abin kafirci ne ya san akwai abin bauta na gaskiya amma sai ya kauce yana bauta wa wasu to ba zai taba shiga abun nan saboda me saboda ganganci sai Allah ya barhi da gangancin shi ban gane ko kun fahimta ba amma duk mutumin da yake yin abubuwan da yake yi wanda ba yana yi ne da gangan ba yana yi ne wallahi bai san cewa haka gaskiyar take ba yana talaliban ina gaskiya take ko wataƙila ma yaudararsa aka yi aka ɗora shi akan keken ɓera sai daga baya yana ta fahimtar a kefa abubuwan nan duka ba gaskiya bane to wannan ka jira wallahi kafin ya mutu sai Allah ya hidiyar da shi shine zaka ji Allah ya ce inna Allah la yahdi man kaza kuma sai kaga irin sa sun shiryu to me ya faru kar ka ce Allah ya tumka da warwara ba tumka da warwara bace in dai mutun ya san abin da yake yi kuma ya san cewa ba gaskiya bane kuma ya kafe akan sa wallahi ba zai taba hiruwa ba ka lura ka gani amma mutumin da yake yin abin da jin cewa shi iya fahimtar sa kenan tsakanin sa da Allah bai da wata fahimta bayan wannan to wallahi in dai har haka yake har cikin zuciyarsa to wa aje Allah sai ya kawo masa dalilin shiriya ina fata ku fahimci wannan da kyau gaba ce mai matukar muhimmanci. Shi yasa a cikin iyawar Allah duk mutumin da ya bar musulunci a bisa rahin sani da rahin fahimta ya kiyaye musulunci, sai kuma Allah ya ganar da shi ya fahimta kuma ya dawo ya musuluncin, to irin waɗannan sai Allah ya ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, waɗannan su ne Allah ke canza muyagunsu su dawo kyawawa. Me dalili? Saboda asali ba wai ya bace da gangan bane, shi yana ganin tafarkin da yake kai dinnan shine daidai, to tunda yanzu ya gane sai ya dawo na daidai din, sai Allah ya ce to a can ma baka yi aikin banza ba, mun mayar ma ga aikin alheri. Yasa dan uwa ka ji da kyau, billahi allazi la ilaha illa huwa, din rayuwar da kake inda gangan kake yin wasu abubuwa, wallahi ka sani Allah ba zai barka ba kuma ba zai yafe ma ba, kuma da wahala ka gane. Me dalili? Saboda rashin kunyar da kai wa Allah ta zama ukuba gare ka, Allah ba zai taba bari ka gane ko kuma ka fahimta ba. Jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko? Amma idan Allah ya sa zuciyarka ta gane, ka abin nan kana yi ne kai iyakacin fahimtar ka kenan, iyakacin tunanin ka kenan, iyakacin tsarin ka kenan, to wala Allah subhanahu wa ta'ala zai iya ankarar da kai a gaba sai ka gyara. Allah ya gyara mana gabaki daya. Da haka yake cewa inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar, Allah baya shiryar da mutumin da ya zama wato makaryaci ne, mai yawan ƙarya ne, kuma mai yawan kafircewa Allah ne subhanahu wa ta'ala. A wani guri subhanahu wa ta'ala ya sake cewa qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini, mukhlishan lahu dini, kace musu Allah kadai nake bautawa kuma ina tsantsanta bautata gare shi shi kadai, bana hada shi da kowa. An gane magana da kyau ko? A wani guri yace fa'budu ma shi'tum min dunihi, in kun ga dama ku bautawa abinda kuka ga dama, koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, ni dai ba zan bauta wa wani ba in ba shi ba. Kaga duk wannan ayoyin suna nuna mana tsantsar bauta wa Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha, Allah ta ba umarce su ba face su bauta wa Allah, mukhlisina lahu ddin, suna masu tsantsanta addini gare shi, hunafa, suna masu tace da wanke addini ga Allah, wa yuqimuna salata, kuma su tsaye da sallah, wa yu'tu zakata, kuma su bada zakka, wa zalika dinul qayyima, wannan shine addini tsayayye, kuma shine addini dawwamamme. Wa ghairi hamin al-ayati, malam yace da sauransu daga cikin ayoyi. To ku yi hakuri, mun yi dan tsokaci akan tauhidul uluhiyya, za mu tashi akan tauhidul asma'i was sifati. Akwai bayanai da nake so na yi a bangarori guda biyu insha Allah ta'ala, wanda shi zai tuka mana karatunmu. A bangare na farko da nake so na yi bayani shine bangaren latta da muka yi anan da ni da Dr. Babu Yusuf, wanda muka yi ta akan illar social media da kuma masifar da take haifarwa, da kuma sakaci da wasa da muka yi game da wannan mas'ala ta social media, wanda har ta kai matakin da wato al'ummar mu ta dulmiye kwarai da gaske a cikin ta. To bayan da Dr. Babu Yusuf ya gabatar da lakcarsa, Allah ya saka masa da alkhairi, nazo nayi dan ta'aliki akan abubuwan da ya fada. To a ciki nayi wasu maganganu waɗanda sun tayarwa da wasu hankali, kuma ni ban ga abin tada hankali a cikin wannan maganar da nayi ba, kuma ina tabbatarwa da duniya cewa ina nan akan abin nan da na fada, ban janye ba kuma ba zan janye ba. Na farko nayi bayani dangane da matsalar social media nan, sannan na faɗi cewa daga cikin matsalolin da muke samu game da 'yan siyasa da wanda suke neman shugabanci, wato mukan yi musu talla a wani lokaci ko mun sani ko ba mu sani ba, kuma daga ƙarshe mu tahi zero, sai dai wasu su amfana da shugabancin da su suka samu, amma dai ba mu ba, haka ne ko ba haka ba? Sannan muka ce don haka tsarin da yanzu za mu ɗauka, duk wanda zai zo ya ce mu yi shi, shugabanci dai ba za a daina ba, kuma dole ne a nada shugaba ko a jaha ko a gari ko a kasa ko ma ina ne ko ku shiga ko kar ku shiga dai sai an samu shugaba kuma sai an nada shi dan haka ko ku shiga ko kar ku shiga gara ma ku shiga ko ba haka bane gara ma ku shiga dan haka dole za a nada shugaba ko kun ki ko kun so to dan haka gara ma ku shiga ku ba da taku gudunmawar ta yadda zai zamanto wala Allah wala Allah in ya san kun ba shi gudunmawa ta iya yiwuwa waiwaita shi da wata magana a wasu lokuta kuma ya saurare ku amma idan ya san babu ruwanku a cikin harkarsa har ya zama shugaba to ba laifi bane in kun je masa da wata bukata ta al'umma ko ta masallacinku ko ta anguwarku ko ta yankinku ko ta gundumarku ko ta waddinku yace ba zai saurare ku ba wala Allah yana da dalilin da zai sa yace ba zai saurare ku ba haka ne ko ba haka ba to sai muka ce mu insha Allah ta'ala nan gaba babu wani wanda zai zo ya ce mu goyi bayan shi mu ce to mun goyi bayan ka sai mun ga mun waiwaya mun ga me yayi wa al'ummar mu tukunna ko ba haka bane kuma yayi wa constituency mu na addini domin mu ba mu da wani constituency da yafi na addini to anan ne sai na kawo misalan wasu daga cikin yan siyasa na garin nan waɗanda suke kula mu kuma mu ma muke kula su idan sun kula mu a ciki na kawo Alhaji Isa Jesi Honorable Ali Isa Jesi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna da mukamin da ya bani kuma muke amfani da wannan mukami wajen yin iya abin da zamu iya yi wannan karka mun hukunci ka bari Allah ya mun hukunci dan ba kai ne mai hukunta ni ba ni na san me nake yi da abun kuma ni na san fa'idar da ke cikin haka Allah ya saka wa Ali Isa Jesi kuma ba ni kadai ba ba iya masallacin nan ba anan ya kawo mana ATM duk muka zo muka raba muku anan gurin da yawa anan sun samu wannan ATM din suka je kuma suka cire kuɗi kuma muka ce ya ce a bar abun a hannu akwai yiwuwar ya sake waiwaitowa ku je ku sake cire wasu kuɗi Allah ya biya shi da aljanna sannan muka kawo misali da Honorable Bala Bello Tinka Honorable Bala Bello Tinka sannan nan abu ne yakan kawo mana kuɗi a nan ya ce mu raba wa mabukata musamman lokuta da aka samu matsaloli na rashin walwala da karyar tattalin arziki akwai lokacin da ya bada kuɗi naira miliyan ɗaya ya ce a raba wa mutane aka raba da ya ji an raba yadda yake so a raba jama'a abin ya isa gurinsu sai ya sake turo wata miliyan ɗaya ya ce a sake rabawa to ya mana irin wannan ba za mu iya abin nan ba daga cikin wanda ya gyara mana lasifika tun kafin a yi maganar imbata honorable Bala Bello Tinka yana ciki haka ne komanda ko ba haka bane ya turo nan aka yi renovating aka gyara mana akwai honorable Bayero na faɗa Bayero na faɗa ko kun san shi shin fuɗa wannan kafe ɗin da muke kai a zaune to yanzu shikenan duk waɗannan su yi mana alkhairi sai mu zama butulu mu ja baki mai shiru kai da baka kula mu ba kuma baka kula abin da ya shafi constituency mu ba kuma kai kake so mai magana a kanka Allah ya saka musu da alkhairi banda wannan muka kawo misalin Faruk Ba Musa muka ce bawan Allah yana kama yana kwance yana neman yadda Allah zai tada kafaɗinsa Allah ya ba shi lafiya amma lokacin da yake da lafiya yake da dama ya je ya gina katafaren kamfanin zazzabe shinkafa a garin nan kuma aka ɗauki 'yan garin nan suke cin abinci muka yi masa addu'a muka sa masa albarka to a nan ne sai nake cewa amma ka samu akwai wani minista wanda yake mai lasisi amma ka samu cewa bai yi wa al'ummar musulmi masallaci ko da kwaya ɗaya a garinsu ba sannan bai infawarin ɗin wasu daga cikin limamai ko ladanai ko waɗanda suke da addini ba alhalin kuma ɗan garin ne haifaffen garin kuma ba iyahi na kawo misali ba na kawo misali da wanda ya sayi Polaris Bank muka faɗi cewa lokacin da aka tada hayaniya akan Polaris ana so a yi masa sharri cewa ya hana mutane ana hana mutane sallah muka yi bayanin cewa a nan mimbarin muka zo muka ja hankalin mutane cewa kar su fita daga Polaris su ci gaba da amfani da himakirci ne na Yahudawa da arna suke so su durkusar da abun. Bayan mun bawo bankin kariya kuma sai muka jefa mar kalubalen da har yau ya gagara ba mu amsa ko shi ko mutanansa, muka ce me yazo a matsayinsa na Multibolonia dan garin nan me yazo ya investing wanda al'umma take cin amfaninsa, ko ba haka aka yi anan ba? To sai ga wasu sun zo suna ta wasu maganganu dan ka dauko masallacin da aka renovation, mu muna maganar ginan nan masallaci, ko kuma ka tuje shi daga kasa bala bellacin ka ba tun fike masallacin gaba daya bai saki gina wani masallaci, so kar ka dauko mana wannan renovation ka zo kana wani surutan banza da wafi, har yanzu ina kan magana ta. Sannan ka zo kana magana mun yi magana akan infawarin, har yau kun ki ku ce komai akan infawarin din, sai wasu maganganu kuke yi na banza da wuri, kuma ni ban kama sunan kowa ba, amma idan ka tsargu da kai nake kine kawai, ban kama sunan kowa ba, duk wanda yace wani nake wallahi sai mun tsaya da shi gaban Allah, kuma in na gana ka ce wani nake nufi na rantsi da Allah zan iya maka ka a kotu ka kawo inda na ce wana ke mata ka a kotu, na san yanci na, kar ka ganna haka na san yanci na. So muka zo muka yi magana, ka zo ka dauko mana wannan renovation, renovation ka kawo ginanni wanda ka je ka samu ka rushe shi gaba ɗaya ka dauko ginin sa, ko kuma ka samu filin ba komai ka gina, sai ku kawo wannan, sannan ku kawo mana aiminci constituency almajirai iri na, ku kawo mana waɗanda ya ce maka, kuma ai minista guda ɗaya aka yi a Gombe, akwai ministoci da yawa a Gombe, wasu sun gama wasu ma suna ci yanzu, ko ba haka bane? Duk ba wanda hankalinsa ya tashi sai ku, ahe ba ku da gaskiya kenan, su da suke da gaskiya ba su ja baki suka yi shiru ba dan sun san ba da su ake ba. To kai in ka tsargu da kai ake, dan me yasa za ka yi magana? In kana da yaqinin abinda aka faɗa ba haka yake ba, dan me yasa za ka daga hankalinka? Wane yayi ƙarya? Kai ka san waye maƙaryaci ai? Akwai ma wanda yake maƙaryaci? Allah, in ƙarya ne akwai wanda yake maƙaryaci? Wallahi wa in uttum uduna, ku sace wata magana za ku ga yadda zan yi da ku, na rantsi da Allah ba ruwana da ku, harkar gabana nake yi, kuma duk wanda ya taimake mu zamu tsaya masa, kuma zamu faɗi cewa ya taimake mu, kuma wallahi ba wani wanda zamu yi tun daga matakin shugaban ƙasa har matakin gwamna daga yanzu sai mun zauna mun yarjejeniya da kai, muna da lauyoyi rututu mu rubuta da yaran lauya mu je gabanka a yi jawabi, ka ce ka yarda ka sa hannu mu sa hannu, kun daina yi mana wannan burin-burin kanka da borin gyaɗa ɗin. To ga ƙarin wasu misalai, daga cikin misalan akwai Sa'idu Ahmad Alƙali, minista na transport, wannan bawan Allah ga su kwamanda, ga sauran membobinmu na nan, ga ma'aikatan social media, ko a wannan azumin ya kawo mana 25 kgs na shinkafa ya fi buhu 50, ga makota masalafi duk sun shaida, kuma duk mu idan an bayar a fili muke abinmu, kuma za mu ce wane ne ya kawo, mu ce kuma a yi masa addu'a. Sa'idu Alƙalin nan ya zo masallacin nan ya siya wa limaminmu mashin, Malam Yusuf, Allah ya saka miki da alkhairi, ya mana abubuwa da yawa ya kawo ya sake kawowa a cikin Ramadan din nan, kusan sau uku yana kawo ne, yana kawo abincin shan ruwa nan, amma kai ko kula mu baka yi, ga sona wannan hakken da kuke gani na cikin haraba da waye, Sa'idu Alƙali ya kawo su, musamman kai ban da ni ma, yace in kira Malam Musa Adam in gaya mar ba a kai masallacin shi. Kai ne ka zo kai mana, ko mu ba 'yan Gombe ba ne?
so ba ruwana da ku ku je ku yi harkar ku nima harka ta nake yi kuma mutanen nan suna mutunta mu daidai gurgudu ba zan iya kirga lokata da yawa da Sa'idu alƙali je har gidana ba har gidana na rantsi da Allah amma kai kana jira in kira ka kuma in na kira ka ma kake daukar waya amin amin yanzu ga malam Aminu Yuguda wannan Aminu Yuguda wannan na abun nan accountant general din nan AD accountant general wallahi tallahi wannan bawan Allah in ko ga yadda yake mutunta mutane abin sai ya baka mamaki yana da mutunci ba ruwanka da ni in ka ji ba sai ma ba ban ce maka dole sai ka yi da magana ta ba amma dai ni in ya mutunta ni zan faɗi cewa yana mutunta ni kuma wanda ya mutunta ka shi zaka mutunta wanda ya girmama ka ka girmama shi wanda ya nuna kana da capacity ka san me kake ka yarda cewa shi ma yana da capacity ya san me yake yi mutumin da zai tako yazo har gidanka yace yazo yana bukatar a sa sha addu'a abubuwan da yasa a gaba Allah ya taimake shi inda yake da kusakurai Allah ya yafe masa a bashi shawara akan abin da yasa a gaba don Allah me zai maka bayan wannan to Aminu Yuguda yana yin wannan ko ba gani ka dai ba ka je ka bincika shi ma yana da dukkan misalan da zamu buga Allah ya saka mishi da alkhairi Professor Abdullahi Baffa Garkuwa jama'a ya sha zuwa nan gurin har majalisin nan yazo ya zauna ai karatu da shi lokacin da aka fitar da shi a cikin nominees na commissioners wallahi musamman ya kira ni yace don Allah yana so in raka shi muna zuwa a ranar da muka fito washe gari yace malam a tara mata a masallaci mutum 100 zan turo kuɗi miliyan 1 a raba musu ga su commander ana aka yi kuma aka yi komai duk takardun yanzu idan na sa baban Maryam ya fito da su duk tallafin da muke bayarwa wallahi tallahi duk za a fito da su yanzu idan yana da shawara zai kira ni yace malam ina kake zan ce masa ina guri kaza ba zai ce ka zo ka same min ba wallahi haka zai buga idan ya same ni professor Abdullahi Baffa Garkuwa ko inne to na Gezza commissioner ya ba da kwamfutoci mun raba wa wasu ya ba da tallafi da yawa akwai lokacin muna makarantar locus ya je shi a gurin sauka ya dauki tallafi ya ba wa waɗannan yaran da suka yi sauka wanda suka yi musabaka suka samu abin nan nasara a musabaka to yanzu wanda bi yake ma wannan yana mutunta ka yana mutunta matsayinka yana neman shawararka ashe ba za ka buga misali da shi ba wanda kuma yace shi ba ruwansa da kai kuma ba ruwansa da abin da kake yi kuma ba hakan ba kama sunan wani ne ba minista ba sunan Allah bane jama'a suna ne ko ni ma minista ne a nan masallaci na wala Allah ma da kaina nake kuma haka bane so ban cewa na ba amma wasu gaba ɗaya hankalinsu ya tashi mala wallahi na rasa menene dalilin da yasa ba su da gaskiya ne kuma ka je ka tambayi ba ni kadai bane mai da'awa a garin nan ai ka je ka tambayi sauran masu da'awa menene alakar su da irin waɗannan mutanen da muke magana akai ka je ka tambaye su har ma waɗanda ba 'yan garin ba ka je ka tambaye su mun yi magana da wani sai ke cewa wai ai wana kaza har yanzu a wana nake ka ce da kai nake wallahi in mata ka a kotu wai wana kaza ya sama wana aiki a guri kaza ya sama nace to kafin dai a samu ustazai a wasu gari ni na san muna da ustazai a garin nan suna nan kuma graduate ne kuma suna da capacity idan ko maganar 'yan siyasa ne ka sama wa 'ya'yan 'yan siyasa ko 'ya'yan manya ka kara mai karfi to ina ruwanmu da wannan don haka wai ya sama waye a kan ya sama sai shi wanda yake magana da yake kaga ku gaskiya ya kyauta kaga sai ya tafi Kano ya je nemi gwamnan Kano eh ko gaskiya ne wallahi yace tunda ya je ya fama su wani da wani a Kano sai ya tafi Kano ya je ne mu gwamnatin Kano. So muna magana cikin gida ne duk abin da wani babba zai a wajen me yasa muka tattaki mai polaris din ba ya tafi can wasu ne suke cin arzikin sa ba bai zo nan yayi wa mutane abin da ya kamata ba. So muna magana ne mai kai wa mutanen Gombe yanzu bara dalla tun kan nan makaranta ya zo hi ya gina ya dauki ƴaƴan Gombe suke karantarwa jama'a ƴaƴan Gombe ustazan malamai da suka yi karatu ana biyan su 100,000, 150,000, 270,000 akalla wannan da yayi yazo ya dasa ta a Gombe. Akwai wanda nake magana da shi yace wallahi irin wannan makarantu a Abuja ake gina su. Saboda in kana an ka gina anan in ba ka yi da gaske ba za ka mai da kudin ka ba ma. So muna magana ne akan me kai wa al'ummar ka in kai mu dai ba mu san kai ba bamu sani ba. So sai ka kawo mana dalilan da ya nuna cewa kai kuma wanda ya tsargu da shi nake ina ƙara nanatawa kuma kai da kace da wani nake zaka ga wa Allah wallahi to. So wannan shine magana ta farko dan haka waɗannan bayin Allah da muka buga misali da su akwai su da yawa a garin nan waɗanda in al'amura akwai ƴan kasuwa yanzu akwai Alhaji Dalla da baure jama'a wallahi so da yawa mutumin nan idan wani abu ya taso na kira shi a waya na ce masa ga wani abu ya taso na addini sai ya ce malam nawa ne ake bukata 100,000, 200,000, 250,000 sai tura a ce aje a magance matsalar. Kwanan nan akwai yaran da suka samu kai ina Sani yana nan Sani baya nan abin nan fa wannan Isma'il to ina jin sun tafi Abuja. Akwai wani daga cikin waɗannan mutanen da na jera muku ba zan faɗi waye ba saboda wata munasaba to akwai wasu yara ɗalibai na ne a nan masallacin kuma ɗalibai na ne a makarantun da muka rike ba sai na faɗi suwaye ba gara ma da Allah ya sa ba sa nan ba na ma so a gane suwaye amma wakafa billahi shahida sun samu admission a wata ƙasa daga cikin ƙasashen nan scholarship ne amma sharaɗin shi ne su za su biya wa kansu kuɗin jirgi su za su biya wa kansu ticket su za su biya visa su za su yanki passport da shauransu suka yi lissafin abinda za su kashe aƙalla kowanne yaro zai kashe dala 900 yaran nan sun fi shekara biyu suna neman admission ɗin nan san da na dawo ina jin haushinsu saboda yadda suka sa naci na ce ku kan ku haƙura mana ku yi karatun nan a Najeriya karatu kan ba albarka yake nema ba dole sai kun fita waje suka ce malam za mu samu karka da mu a samu a addu'a wallahi yaran nan kawai sai ga hira nan sun kawo mun admission cewa sun samu sun fi shekara biyu suna nema ni kuma da na ga jajircewarsu da tsayawarsu har san da suka yi nasara sai na ce to ni kuma lokacin da zan tallafa muku yayi dan haka ku je ku lissafo mun abin da kuke son kashewa ku kawo wallahi yaran nan suka je suka lissafo suka yi attaching da abin da ya shafi admission din suka kawo mun zama ɗaya ne da ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da na lissafo muku ba sai na faɗi waye ba na rantsi da Allah ya ɗauki kuɗi naira miliyan biyu ya ba su yace ku je ku ci gaba da abubuwan ku na makaranta yanzu haka suna Abuja suna maganar abin da ya shafi ticket da abubuwan da ya shafi abin nan yanzu wannan da kaje ka same shi kake tallafa wa ɗalibai za su tafi makaranta ba su da galihu iyayensu ba su da shi kuma yace gashi aje ayi yanzu don Allah in ba butulu ne kai ba bai kamata ka sashi a addu'a ba kuma ka gaya wa al'umma cewa yayi kokari ba amma mutane suna nan wai so suke kullum mu dinga faɗin sharri ba za a faɗi alherin wani ba saboda kai ne ka biya min kuɗin makaranta sai abin da kaga dama zan faɗa. Sai magana ta ƙarshe wanda akan ta zan tsaya shi yasa na tsaya da karatun da wuri magana dangane da harkar tsaro jama'a in ba kuma ta ba waccar juma'ar ba ta jiya ba mun zo mun yi fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha mun kira hukuma da kakkausar murya akan cewa lalle lalle su dauki mataki game da abin da ya shafi harkar tsaron nan ana siyasantar da shi. To akwai matsaloli guda biyu da suka taso. Matsala ta farko shine malam Asadu Sunna ya fito yayi wasu bayanai har ya bayyana kan cewa sun je sun zauna da Bello Turji akan maganar sulhu a daina kashe mutane. To na farko ina so ku sani hatta mitin din da aka yi na zuwa a zauna da Bello Turzi da ni aka yi, kuma hatta squad din da aka shirya za su je su zauna da Bello Turzi ina ciki, na rantse da Allah ba wani abin da zan yi in dai ni ina nufin alheri ne in ji tsoron gaya maka kowaye kai wallahi. In ka ga dama ka fassara ni da kowanne irin fassara, ka jima baka fassara ni ba. Dan haka da mu aka yi mitin aka tattauna yadda za a je a zauna da shi a yi masa wa'azi a ce masa ya ji tsoron Allah ya je na kashe bayin Allah don Allah da ma'a wannan laifi ne. Idan an gagara ya kasa kuma an gagara kawo ƙarshensa, yanzu don Allah ba za a nemo wata hanya da za a dakile daga cutarwarsa ba, shikenan haka za a zuba wa al'umma ido ana ta kashe bayin Allah. Yanzu Malam Musa da ya ce ya sako mutum 32, yanzu don Allah iya wannan 32 shin kashe su ne ya fi alheri ko kubuto da su ne ya fi alheri? Idan a iya sulhun nan da aka yi da shi iya waɗannan aka kubutar gaba aka ci ko baya aka ci, alheri aka yi waɗannan mutanen ko sharri aka yi musu? Ta ya mutane za su zo? Na rantse muku da Allah daga fara tattauna matsalar wannan tsaron da tattaunawa da muke zuwa muke yi a Kaduna a kanta, wallahi tallahi in nace muku an fitar da mutanen da sun fi mutum 2000, kar ku yi mamaki wallahi. Kar ku ɗauka iya waɗannan mutum 32 da Malam Asadu suna ya faɗa su ne kaɗai waɗanda aka kubutar. Akwai an fitar da mutum 150, akwai ranar da sako ɗaya aka sako mutum 250. Wannan alheri ne ko sharri? Kuma so kuce duk abin da muka je muka yi ku kun san ƙasar yadda ƙasar nan take da yadda Najeriya nan take. Yanzu da yin waɗannan zaman macin ya jima ba wanda ya san an yi, amma yadda aka taso da maganar tsaron nan ya sa Malam Musa ya ga ba makawa, dole sai an fito an nuna effort da wasu suke yi akan wannan harkar don a san cewa duk da cewa akwai matsala kuma akwai masu yin kokari. Don haka ya fito da maganar, kuna ga yadda magana ta tashi a ƙasar nan akan maganganun da Malam Musa ya yi, kuna gani jama'a? Har da cikin malamai waɗanda suke abin nan suna zuwa suna tattakar wannan bawan Allah akan cewa dan me yasa zai ce shi waye ne da zai ce zai sulhu da 'yan ta'adda? Yo dama akan harkar ci gaban al'umma sai wane da wane? Ba Allah yana bada fatahi a hannun kowa ba? Duk wanda Allah ya ga damar kawo fatahi a hannunsa kai ka isa ka hana Allah wannan aikin? So da haka Malam Musa yana iyakacin ƙoƙarinsa, kuma muna tare da shi duniya ta sani, muna tare da shi akan wannan yunkuri na sassauta yadda ake kashe bayin Allah. Idan har mu koma ga Allah ba mu kawo ƙarshen wannan matsalar ba, muna da ladan effort da muka yi ko ba mu da lada? Muna da lada. Kai da kake ta kwaroroto kake cewa an yi kaza an yi kaza, kai da kake yankin Zamfara da yankin abin nan Sokoto, wanne gudunmawa ka ba wa al'ummar wajen kubutar da rayuwarsu? Bari in kama suna. Malam wane ne? Asada. Murtala Asada. Kana tsakiya tsakanin Sokoto da ina da Zamfara, don Allah muna so ka gaya mana a matsayinka na wanda babu gwamnati a hannunka, amma a matsayinka na malami wanda kake da'awa, wannan gudunmawa ka bayar wajen kubutar da rayukan ƴan uwanka da ake kama tsakanin Zamfara da Sokoto? Muna neman ka da wannan jawabin. Shi Malam Musa yayi nasa tare da taimakon wasu malamai yana kubutar da wasu. Na rantse muku da Allah, akwai ranar da wani ɗan ta'adda ya kira Malam Musa a cikin silke na yaƙi. Zan sa Malam Musa zai turo min bidiyon, wallahi sai nayi playin muku kun gani da idonku. Yana cikin silke na yaƙi yana cewa Malam Musa zai tafi ne wani ƙauye sai ya ƙarar da ƙauyen gaba ɗaya. A ƙauyen aƙalla akwai mutum sama da mutum 300 da wani abu. Malam Musa ya ce ka yi wa girman Allah, ka ji tsoron Allah, waɗannan mutanen ba su da laifin ɗaya balle na zaune da za ka je ka kashe su. Ka ji tsoron Allah, don Allah me za ka yi masa in ba ka ce masa ya ji tsoron Allah ba? Hukuma ce a hannunka ko bindigogi kake da su da za ka je ka far masa? Iya abin da za ka iya yi kenan. Malam Musa yi wa mutumin nan magiya, wallahi Malam Musa ya nuna min ya ce gashi nan Malam Albani, daga wannan wa'azin da nasihar da ne masa da kunne na nake je na cewa yaransa kowa ya ajiye bindiga ya tsince silke malam ya mana wa'azi ba za mun fasa ba za mu taba waɗannan mutanen ba kuma har rana mai kamata yau kauyen suna nan suna ta harkar rayuwar su babu wanda ya far musu wannan ci gaba ne ko ci baya munafikan banza munafikan wofi kawai ba abin da kuke iya wa al'umma wajen ku kawo mata sauki sai waɗanda suka sadaukar da rayuwar su shin zuwa gurin Bello Turjikam idan kai ba jar yanzu ka ji nida da ni aka shirye za a je na rantse muku da Allah wani aiki ne ya taso mana mu a bangaren mu malam Musa ya kira mu yace kai malam Albani da wani da wani da wani ku tafi guri kaza mu za mu tafi dalilin da yasa ni ban je gaban Bello Turji ba wallahi da ni za a je wallahi da ni za a je idan kai jarumi ne na gaske ka fito mu je tare da kai ai annan nayi magana nace da Bello Turji zai dawo ya musulunta zai koma kan hanya ta daidai ya daina kashe mutane ya ce ya tuba musulunci ya yadda a karbi tuban shi kuma a yafe masa nan wasu suka dinga masifa dan me yasa za a ce haka nace to ayar qur'ani ce idan ka ƙaryata ta ba ni ka ƙaryata ba Allah ka ƙaryata na jawo ayar kuma anan waɗanda suke yakar Allah suke yakar manzon Allah suke yakar al'umma in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa yas'auna fil ardi fasadan kuma suke yada barna a doran ƙasa suke kashe mutane Allah ya ce idan an kama su an yuqattalu a kashe su aw yusallabu ko a tsire su aw tuqatta aydihim min khilafin ko a sare kafar su ta dama da hannun dama a bisa sabani aw yunfaw min al ard ko kuma a batar da su a doran ƙasa a sa su a prison like in prison Allah ya ce wannan shine kizyul wato wannan shine kaskanci da wulakanci da za su samu a nan duniya a lahira kuma Allah ya ce zan ɗanɗana musu mugunyar azaba sai Allah ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai waɗanda suka fito suka bayyana muku tubansu tun kafin ku kai ga kama su fa alamu anna Allah ghafurur rahim Allah ya ce ku sani ni ne gafara ne na yafe musu akan wannan muka gina hukuncin cewa yau da turji zai ce ya bari ya watsar da waɗannan abubuwan wallahi musulunci ya yadda a yafe mar amma mutane suka ta bala'i anan muna nan akan bakan mu da mun kai baka kawo mana ayar da take nuna sabanin abin da muka tafi akai ba balantara mu bita haka ne ko ba haka ba aya muka da muka ce kuma mu akan ta muka yi hukunci kai ka kawo taka so magana ta gaskiya mas'alar tsaro a ƙasar nan mas'ala ce wacce take da sarƙaƙiya in kace zaka yanke mata hukunci wallahi zaka yi kuskure duk da mun tattaki mutanen nan a juma'ar da ta wuce kuma ba za mu daina tattaka ba sai an kawo ƙarshen wannan abun ai mu a gurinmu sabo da kaza bai hana yanka ta gaskiya ne muna cikin wanda muke ba da shawarar yadda za a yi sulhu da wannan muna ciki kuma mu fahimtar mu kenan saboda wasulhu khairun sulhu alheri ne kuma in Allah ya yadda tunda manufar mu shine kubutar da rayukan bayin Allah da kubutar da dukiyoyinsu da kubutar da abin da ya shafi mutuncinsu na rantsa da Allah da izinin Allah Allah zai ba mu nasara insha Allah ta'ala inda mummunar manufa muka sa a gaba kamar yadda kai kake da mummunar manufa ba abin da kake yi wa al'ummar ka sai dai idan wani ya zo yana wani kokari ka dinga an tayo masa bala'i to da shikenan sai Allah ya jarrabe mu saboda ba mu da kyakkyawan niyya amma alhamdulillah ba muna alfahari bane ba ko muna nuna mun fi kowa bane amma wallahi muna da kyakkyawan niyya saboda haka malam Musa muna goyen bayan ka akan kokari wajen jakile ta'addanci ta hanyar sulhu muna nan tunda abinda ba sulhun ba har yau bai kawo mana karshen abun ba to akalla idan sulhun zai sassautar a daina kashe mutane mu shine abinda muke bukata kuma kai in tambaye ka shin da a kama mahaifiyarka da mahaifinka da ƴaƴanka da matanka a shiga da sujeji sai a ce to shikenan gashi an zo da igwa-igwa za a shiga gaba ɗaya a kwandemin jejin gaba ɗaya da uwarka da ubanka a ciki, da kuma a ce a an samu wata hanya da za a je a tattauna da mutanen nan su sako uwarka da ubanka, ka zaɓi guda ɗaya in kai mutumin arziki ne. Tattauna tafi ko ba tattauna tafi ba, ko saboda ba uwarka ba ce yanzu shine kace kar a je a tattauna da su. Ku yi hakuri jama'a, abin ne akwai abin takeici. Mutum yazo yana ga maganganu bai san me yake faruwa a karkashin kasa ba. Lokacin da muka je mai daro gurin su Kwara Mary, wani dan ta'adda ne Kwara Mary sunansa, gurin su John Bros, kai in jarumi ne ka biyo ni dan na rantse da Allah akan mashin aka kwashe mu dukkan mu komanda, wallahi mun yi tafiya ta fi ta kilomita 5 akan mashin, gwadab gwadab gwadab. Muka shiga kan duwatsu, mutanen suka dinga fitowa min kulli fajjin amit wa hum min kulli hadabin yansiluna, ta ko ta ina gangarowa suke yi, wallahi da makaman su a rataye. Muka zauna muka miƙe muka yi wa'azi muka yi nasiha, wallahi wasan su harkuka suka yi. Wannan yana daga cikin dalilin da yasa kuka ga yankin Kaduna garin mai daro, kaje in ka san jihar Kaduna ka san ina ne mai daro ai. Yanzu garin Kaduna ya zauna lafiya, inda sauran jihohin sun ba da haɗin kai, yanzu har yanzu maganar da ake fa wannan ƙoƙarin da Malam Musa Asadu Sunna yake yi a ƙarƙashin wasu ɓangaren tsaro ne, da ofisin shi ne ba wa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro, da ofisin shi Shehu Buba wanda yake da harkar abin da ya shafi tsaro a majalisa, su fa suke taimakawa wajen aje ai wannan abun don a samu sassauci. Haka fa muka shiga jejin nan malam, muka je muna yi wa mutanen nan wa'azi, kai kana nan kana kwance, sai in mun yi magana ka zage mu, baka san kokarin da wasu suke yi sun hana idan su bacci dan kai ba. Kuma wannan abun idan da a ce abu ne wanda ya shafi gari, ni zan je in sa kaina a ciki, saboda ba a gari na bane. Kuma alhamdulillah garin mu Allah bashi tsaron da babu wannan fitinar, amma saboda muna tsoron, na farko dai su dole a tausaya musu, na biyu kuma in mun bar abun wallahi har masallacin nan su ya iso, Allah ya sauwaki. Wannan fa ta sa muke kokari mu je mu tashi wannan abun, amma wasu na nan ba su da aiki sai an tayawa mutanen nan zagi. Saboda haka mas'alar tsaron nan muna nan a cikin ta, za mu yi kokari mu kawo iya gudunmuwar mu, ranar da muka tafi lahira sai ku zagi wanda suka saura, ba shikenan ba, in muka mutu sai ku zagi wanda suka saura, tunda ai da mu da kai ba dawama za mu yi ba, ko an kashe mu ko ba a kashe mu ba dai oho dalle dai za mu mutu. Amma wallahi matukar muna karantar da abubuwan da muke karantarwa, kuma mun yadda abin da muke karantarwa gaskiya ne, ba za mu zauna mu zuba ido ana tutar da bayin Allah ba. Iya kokarin mu za mu yi, in kai iya kokarin ka kenan ka yi zagi, to ka je kai ta yi, mu ba iya nan za mu tsaya ba, za mu je za mu ba da shawara, za mu yi wa'azi, za mu yi nasiha, kuma za mu taka mu je har inda suke, wallahi mu musu wa'azi. Ranar da aka ce muku an harbe mu, magana ta kare ko ba ta kare ba, shikenan kawai. Allah ya sauke, Allah ya kiyaye, ba fata ake ba. Amma yana da kyau mutane su gane yayin da suke kwance akwai waɗanda suke aiki a kansu, kuma aiki na tsakani da Allah. Me Malam Musa ya muku? Har yanzu nan fa Malam Musa nan da ake magana a kansa, hatta su kansu gwamnatin wasu suna kyamar ma su ce shi ya kawo wannan ci gaban. Yanzu har yanzu gwamnatin Kaduna, Ubasa na ka ji tsoron Allah, ka fito ka yi wa al'ummar ka bayani cewa Malam Musa Asadu Sunna da shi da sauran malaman da suke mara masa baya yana daga cikin wanda ya bada gudunmawa mai tsoka wajen samun zaman lafiya a Kaduna. Wannan ma ba za su yi mara ba. Shehu Buba, ka fito kai ma da bakinka, yau an sa Malam Musa a gaba in banda zaginsa ba abin da ake yi. Ku fito fadar shugaban kasa, ku goyi bayan Malam Musa akan gudunmawa da yake ba wa gwamnatinku, tare da waɗanda suke mara masa baya cikin malamai. Waɗannan abubuwan mun fi shekara guda da wani abu muna yin su, muna ɓoyewa, saboda harkar tsaro a Najeriya dole sai kana da secret, dole sai kana rufewa, ba a so ka dinga bayyanawa, saboda ta inda wasu makiya za su ɓullo maka ba a san ta ina ba ne. Amma mataki ya kai mataki ga ku gwamnati da muke ba gudunmawa a gwamnatinku a siyasarku game da harkar tsaro ku ji tsoron Allah ku zo ku ba wa malam Musa tare da malaman da suke tare da shi kariya akan cewa yana daga cikin wanda suke kokari wajen kawo tsaro domin waɗannan da suke kwarmatan ba uwan da suka yi wa al'umma a jihar Najeriya bal ma suna da akwai kwanakin baya wani da ya saka wannan kwamitin a gaba ya dinga bala'i sannan muka yi ta akan shi sannan ya ja bakin sa ya shiru kun san abin da ya faru ai ba sai na maimaita ba wani ne daga cikin malamai ya tsani kwamitin nan na kawo sulhu ya tsani wannan abin da ake ya dinga surutai ya dinga maganganu sanda muka dira akan shi tukunna muka yi masa fadandama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha sannan ya ja baki ya shiru ya rabu da mu to saboda haka muna nan in dai harkar tsaro ce ba za mu batta ba in ita ne ajalin mu Allah ya ji kan mu amma wallahi ba za mu ja baki mai shiru ba saboda haka sulhu da ƴan ta'adda muna nan muna ta kokari a sulhunta su daina kashe mutane in wannan mummunar manufa ce ka je ta yadawa cewa muna kan mummunar manufa kuma a cikin sulhun nan mu mun san da su muke yi ba mu ce a yi sulhu da ƴan boko haram ba dan su ba a sulhu da su haka ne ko ba haka ba jama'a ba mu ce a yi sulhu da lakura ba dan ba a sulhu da su saboda abu ne nasu na aqida duk abin da ya zama aqida ne siyawa da mutum akan sa yana da wahala za su iya maka ma shigo shigo ba zarfi sai ka zo a yi sulhu in kun je su bude muku wuta amma su waɗannan wani rigima ce ta kabilanci da rigima ta talauci da rigima ta jahilci da aka basu ya sa wannan bala'in ya afko mana sai aka haɗu da makiya kuma suka haɗa kai da su suke cutar da al'umma har yanzu wannan karatun al'ummar mu ba ta gane shi ba dan haka abu ne mai sauki kai magana da su su fahimce ka dan ba aqida bace wani tunani ne kawai aka jefa musu an cuce ku an zalunce ku an yi kaza ku tashi ku rama ko kun san Bello Furdin nan a zaman da aka yi da shi yace daga cikin matsalar da suke ciki yanzu akwai ƴan aqidar Lakurawa da Boko Haram suna zuwa har inda suke suna barbar tunaninsu cewa wannan abin da suke yaƙi ne akan duniya su higo su yi na aljanna ku gaya mun idan da suka yi nasara a kansu suka shiga cikinsu bala'i ya ƙara ninko ko bai ninku ba mutane sun je suna sadaukar da rayuwarsu wajen kawo sauki kuna nan kuna ta hanta musu masifa ranar da duk suka barbari tunaninsu suka amince da su suka koma su ma jihadi ne suke yi akan cewa kowa arne ne su kadai ne musulmi ka gaya mun zaman lafiya ya ƙare ko bai ƙare ba wallahi Bello Furdi yayi bayani akan cewa ana zuwa ana barbara tunaninsu cewa su koma ƴan Boko Haram su koma ƴan Lakurawa su koma ƴan kaza wannan yakin a banza suke yin sa za su mutu su higa wuta dan haka su zo nan in sun mutu anan aljanna su tafi idan ku ba ku je kuka yi musu nasiha kuka yi musu wa'azi ba kuka ja hankalinsu kuka nuna musu cewa su ji tsoron Allah ba to wasu wanda ba su da tunani irin naku za su je su ja su ko da haka malamai ku ji tsoron Allah in ka ga midiya tun shekaran jiya ake an cewa malam Musa nan bala'i akan me in ƙarya yake kai za mu goyi bayan kai ka ga nayi kama da goyon bayan ƙarya saboda haka ƴan uwa waɗannan su ne bayanai ku yi haƙuri na tsawaita ran juma'a kuma zan yi fashin ƙwai ba wai na tsaya iya haka ba na rantsa da Allah ban tsaya ba insha Allah ta'ala za mu yi jawabi ba daidai ba ne mu ji tsoron Allah maslaha muke nema wa al'umma da wanne za mu ji da talauci ko da baƙin ciki ko da takaici ko da jahilci ko kuma da kashe mu da ake yi rashin ruwa ko rashin ilimi ko rashin magani me muka samu a ƙasar me muke amfana da shi amma muna ƙoƙari ne mu ga cewa mun yi abin da Allah zai yarda da mu ranar da ba ma duniya wannan shi ne manufarmu ko kai ba kai saka fasara ni ba in abin da nake faɗa ƙarya nake yi ai Allah ya sani kai za ka hukunta ni bayan Allah sun je suna wahalhalu na kokarin yadda kai shi dajeje gurin su bella turji lafiya ne ku musu addu'a mana inda gaske ne malam wannan aiki da kuke yi in dai da gaske kuke Allah ba ku nasara ba za ka iya wannan ba ba za ka iya wannan ba
Allah ya sa mu dace Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya kawo mana sauki a wannan kasa ta mu masifu da muke ciki da tashin hankali da muke ciki subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen su waɗanda suke bada gudunmawar su game da matsalar wannan kasa dan su ga cewa al'amura sun sassauto muna addu'a Allah ya dafa musu waɗanda kuma suke ta rura wutar fitintunu a cikin al'umma Allah ka gan su in masu hirwa ne Allah ka hirye su in ba masu hirwa bane Allah ka kama su بأخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين الله كسا مغما دا دنيا لافيا الله كسا الزنا كزما كومر مو dan haka wadanda suke cewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza ku ji tsoron Allah shine kawai abin da zamu ce muku in ka san baka cikin magana kuma baka san tushenta ba to ka ja bakin ka kai shiru kawai baka san me yake faruwa baka sani ba mu zamu magana akan wannan matsalar mu ne zamu magana akan ta ina fadin wannan wallahi ba dan alfahari ba sai dan saboda na san kai da kake ihu akan ta baka san ta ba baka san me yake faruwa ba dan haka ba ruwanka a cikin wannan magana ka bar mu in bala'i ne muka dangalo wa kanmu wannan kanmu zai kare ba ruwanka in ko muna yi ne dan neman yardar Allah da sassautawa al'ummar mu Allah zai mana hukunci ai saboda ka ba ruwanka a cikin wannan magana in kuma kace zaka ci gaba da tsoma baki na rantsi da Allah za mu yi maganin ka wannan kawai shine sannan rigimar mu ta cikin garin Gombe rigimar mu ce saboda naga wasu suna ta maganganu ba ma ɗan jahar bane ba san me yake faruwa da jahar ba suna ta surutan banza da wofi ka je kai ga jina na jahar ka ko ba ka da jaha ne kai mafi yawancin wadanda suke ta wannan surutan ba ma ɗan jahar Gombe bane an ce kaza an ce kaza an ce kaza za mu gamu da kai a gaban Allah da kace na ce ka ce da wani nake za mu gamu da kai ai wanda ya tsargu da shi nake shine kawai in ka tsargu din to kai da kai kai da ka tsargun da kai nake Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته